Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan sabon shiri na dare a yau Lahadi, 2 watan Afrilu na shekara ta 2023. Kuma karo na biyu da zamu kawo muku shirin dare domin gabatar muku da shiri na musamman da aka kirkire shi don mata. Kallabi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin namu, yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu daga cikin dakaru kusan 200 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine. Sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Lahadi a bayanan da take fitarwa duk rana game da yakin Ukraine. Dalilan da ba na yaki ba sun hada da shan barasa, haddana ababen hawa akan titina da kuma rashin lafiya da yanayi ke haddasawa kamar yanayin sanyi. Tayu komandojin Rasha sun gano cewa yawan shan barasa musamman na shafar kwazo a wajen yaki, a cewar sabon bayanan. Ko da yake yayin da yawan shan barasa ya zama ruwan dare a tsakanin galiban al'ummar Rasha, an dade ana kallon lamarin a matsayin wani bangare na rayuwar soja da aka amince da shi har ma a lokutan yaki. Harahare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Syria, inda suka jikata sojoji biyar a cewar kafofin yada labaran Syria. Wannan shine karo na 9 da Isra'ila ke kai harahare akan wurare a Syria tun farkon wannan shekarar, a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Syria. Kamfanin dillancin labaran kasar na Sana da ya ambaci majiyar soja ya ce harharen sun auna wasu wurare da ke birnin Homs da kuma yankunan da ke kewaye. Na'urorin kariyar hari ta sama na Syria sun daƙila makamai masu linzami da aka harba tare da kakkabo wasu daga cikinsu, a cewar sanarwar. Ƙungiyar ta Observatory ta ba da rahoton cewa makaman masu linzami sun auna wasu wuraren sojan Syria ne da kuma na mayakan sa kai masu alaka da Iran, ciki har da wata cibiyar bincike. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin wata ganawa a yau Lahadi da takwaran aikinsa na China, ministan harkokin wajen kasar Japan Yoshimasa Hayashi ya nuna rashin amincewarsa akan tsare wani dan kasar Japan a birnin Beijing. Ya kuma nuna damuwa sosai game da karuwar ayyukan soja da China ke yi a kusa da Taiwan da kuma a Japan. Hayashi dai na ziyarar kwanaki biyu ne a China, wanda ya zama jami'in diplomasiyyar Japan na farko da ya kai irin wannan ziyarar a cikin sama da shekaru uku, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin kasashen biyu. Hayashi ya kuma gana da Prime Minister China Li Qiang da babban jami'in diplomasiyyar kasar Wang Yi a yammacin yau Lahadi. A yayin tattaunawarsa da ministan harkokin wajen China Qin Gang, Hayashi ya buƙaci a saki wani ma'aikacin kamfanin hada magunguna da ake kira Astellas Pharma na Japan ba tare da ɓata lokaci ba, wanda aka tsare a birnin Beijing a watan da ya gabata, akan abin da ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana a matsayin zarge-zargen leƙen asiri. A jiya Asabar, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗi cewa sanya hijabi doka ce a Iran, bayan da wani bidiyo da ya nuna wani mutum yana jefar wasu mata biyu da basu rufe kansu ba da madarar yogurt a wani shago da ke kusa da wani birni na mabiya Shi'a ya bazu sosai. Ƙarin mata na bijirewa hukumomi ta hanyar yin watsi da sanya hijabi tun bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar saboda mutuwar wata matashiya 'yar kabilar Kurdawa 'yar shekara 22 a watan Satumban bara, a yayin da take a hannun jami'an tsaron da'a bisa zargin ta saba dokokin sanya hijabi. Hukumomin shari'a a wani gari da ke kusa da birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar sun bayar da sammacin kama mutunan da aka gani yana jefar matan biyu da yogurt, waɗanda uwa ne da 'yarta. haka zalika su ma matan ana iya bada sammacin kama su bisa saba kaidojin sanya tufafin mata na Iran a cewar kafafan yada labaran kasar
madalla an gaida Maryam Dole da karanto mana labarin duniya daga nan sashin Hausa yanzu kuma lokaci ne da zamu koma kefe guda ku saurari shirin kallabi ai sauraro lafiya
ya salamu da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan ƴanci ba a ji su mazannin su ne shugabannin Najeriya su suke jewa su dauko abinda suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki
wurin siyaye mu suna gan kamar in ka je su after all ka zo kai aure suna gan kamar why not ka ki je su ki zama gida ki yi aure
to yaran mu na bacewa saboda su wayan su yaran ma suka ba zuwa to yariya mace na zuwa maka school ita ke biyan school fees inta
ina yin wakokin nana yi har da na kalla haka na kamfanin naka da na siyasa duka kowane yi niki
Assalamu alaikum ƴan uwana mata barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi sabon shirin da muka kirkiro da nufin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul kuma bayan da mata suka samu a zaben da aka gudanar a Najeriya da ci gaba da daukar hankalin mata da masu kula da lamura a kasashen nahiyar Afirka da ma duniya baki daya wani yanayi da matan suka hanga da yasa suka yi ta gangami da fafutukar jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki bayan da majalisar dattawan Najeriya ta yi fatali da kudirin da zai ba mata kaso 35 na mukaman gwamnati kamar yadda gwamnatin kasar ta alkawarta to wannan yasa na nemi jin ta bakin wakiliyarmu da ke dauko rahotanni a majalisar tarayyar Najeriya Madina Dauda abinda matan suke kokarin cimma da wannan kudirin ga bayani da taiwa shirin kallabi
suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun kasar da na tarayya da na jihohi akwai batun yancin zama yar kasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a kudurori biyar wato doka ta 35 36 37 38 da kuma ta 68 dokar farko kudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin kasa da kuma majalisun jihohi kudurin doka don fadada iyakar zama dan kasa ta hanyar rajista kudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa kudurin doka don samar da sharuɗan cancantar zama dan asalin jiha a Najeriya da kudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne kudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu kudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan kudurorin guda uku
To Madina ta yi hira da tsohuwar ministan mata ta Najeriya Hajiya Aisha Ismail kan wannan batun inda ta fara da tambayar ta abinda ya sa su matan ba su fara neman wannan yancin ba tun shekarun baya sai yanzu ga bayanin nata
ba haka bane ba wai bamu nemi wannan yancin ba tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan ƴancin na tabbata za ki tuna labarin su Sumulayo Ransom Kuti za ki ji labarin su Gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women sannan bai zama ministry ba a lokacin Abacha yayi kokari yayi wannan gyaran kundin nan na Najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa dan mu nuna musu da yawan mu muka cika Abuja musu yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayan su suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma busu yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin busu yi ba babban abin zafi shine mazannin su ne shugabannin Najeriya su suke jewa su dauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar dinkin duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15 Nairobi 25 Beijing 35 ai America da su ranta mahannu ai bace wani abu da Bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lawyer a gaban mu akan ka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya General Buhari yana shugaban kasashen safta mana hannu na United Nations Child Rights Act shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sanan shi ma president din yake president din Najeriya shi ya ranta mana hannu kuma ya ratification na sido shine dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata ai ba yau aka fara ba kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar dinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka zaka gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu hayaniya duka amma a yau wai ƴan majalisar Najeriya wai su zauna to wannan ma 35 din ya kamata yaushe ne Nairobi ai ya kusa shekara 20 lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan musu so babu mu nema bane duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullun aka zo zancen daya ne kawai
Hajiya Aisha Ismail tsohuwar ministan mata a hirarta da wakilin mu Madina Dauda zamu dora kan wannan hirar mako mai zuwa inda zamu nemi jin ta bakin waɗansu mata masu ruwa da tsaki akan wannan lamari tabo batun harkokin ilimi a kasar Ghana wani lamari da ke ci gaba da ciwa mata tuwo a kwariya a kasar inda bincike ke nuni da cewa ana ci gaba da cire ƴaƴa mata daga makaranta a yi masa aure yayin da waɗansu iyayen ma suke kin sa ƴaƴa mata makaranta baki daya to kallabi ya nemi sanin abin da yake janyo haka da kuma hanyar shawo kan wannan matsalar
Sana Rukayya Ismail abinda nake da shi in fadi
yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka ban zuwa do yariya mace na zuwa maka school ita ke biyan school fees din ta wani namiji yayi do yaran mu da yawa na university ana zuwa doke su suna kwana gidan maza ne fa ba school suke ba ho mun mata ta san tana hostel ba ta wuri tana gidan namiji da safe ta zo su
sai ganin wanga shine yayi su
ne eh abinda ya koma da ilimin mata kenan
ya koma da ilimin
mata baya to wani kuma nanan ya tana cikin zuwa su yariya na da ilimi da ya kamata a bata ga su she wani zai ce da yaure ta sha ce ta yaure don yana da kudi take ilimin ta ya bata kuma da ku yayin nan ku ta meke ta koda gidan miji ne take sukunta tana gidan miji tana zuwa su don ni na da biya mace tana su ne mata aure tana jakin mijinta ta yi ciki ta su na karbi gidan tana zuwa su take ta zo ta shayar da shi yo tana gidan miji ta ta kawo su tana aiki I want to fudu amma ku yi mini gafara ba ilimi na ba wayo na ba Allah ne wanda ya kiyaye mini ta don gaskiya ina iyakacin kokari na don tun gidan na ce eh wance Allah Allah ya ce kaza na ga take da ta su hoste nace an dai ta ce hoste ban yarda
sunana Hasiya Musa wurin siyayen mu suna gan kaman ka je su after all ka zo kai aure suna gan kaman why not ka ki je su ki zama gida ki aure suna gan ka ko kin je su ko kin kai gaba so na mace an ce ko kin je su ko kin kai level lawa kin aure sa suna gan why not sai aure ta zama da zuwan skunta
amma kin ga da cancan iya muskun ma ba su su amma daga bayan lokacin da ake wayewa duka shiga aji class ce ga kaman mata na dan yawa kan maza amma yazo kasa
sometimes peer pressure ne
kace peer pressure ya malan shi
tana gan kaman doke ni da abuyana ni na zuwan su abuyana ba ta zuwan su tana gan kaman abuyana na end day wata fini why not ni ma in drop out from school zuwan koyi yanzu yi aiki na take sometimes ba koyi aiki ba kin ga maybe waran su mazaje ke ba su kudi kuma waran su excuse me to say being sugar daddies yeah yawancin matan mu suna gan kaman na je school ko na je level 100 level 2 ko na kare ban samu aiki why not in drop out in zama gida ina gan kaman abuya nan gaba ta zuwa school every month kin gan ta je Dubai tana tafiya garuka daban-daban waran su matan mu dewa suna duban kaman oh why not in bi abuya na abinda take yin ta gwada min cin ababan da take yi ni ma in yi
wato idan na fahimce
amma abinda su ma suke yi
ba abin kirki bane don non namiji ya kira ka doye same ka ya baka $500 ya ja ka ya kare ya rabu da kai suna gani kaman bude do na ma babu tana gani kaman namijin ga kira na ya bani $100 ko 2000 3000 bari in dish gobe ta dish in wani yarwan ta na kusa da ita tana gani bari ni ma in dita
barin su
in bar su kuwa so ni ma in dita abin da take samun nan ni ma na dita muna yi ni ma na samu
kina ganin wannan na daga cikin matsalan da yasa kun mata
ke komawa ba da mazan duka yake koma baya don suna mai shi a kare university ba aiki mu wajen suna nan ma suna zuwa university yaran matan da kansu ke bin mazaje suke biya mu kansu school fees yo shi nike bi da iyayen mu su sani don me shi ki ya mace na gaban ki ba ci ba sha ta zo da sani ba ta metar da ta samu ta zo da ta metar da ta samu ba wani namiji ke bata wannan na abuyan take bata ta data da yanzu kuma su fi su tinda yazo suke yi wani yaran matan no ke sponsor yan wayen su mata ta ce me kike gida na yi miki kuma ta yi mata ne abin da mata bata ta bata so shi ta bar su ta biya buya abin da ya bari yaran matan mu dewa suka bar zuwa su kenan kuma yo yaran matan mu dewa na gida buyoyi iyaye ba mu kula ba kuma mun manta kamar Allah ya tambaye mu wannan amana da ba
to yanzu abin da ke faruwa duka shine kowa na gani in yayi school ma yace nisa kudi ake nema to bari ya je school nemi kudi
don ko ba ta wala ba ta samu kudi
amma akwai wayanda suka ci gaba cikin rayuwa
eh akwai wadansu sun yi school sun je sun samu aiki mai kyau suna yi amma ba yawanci ba wayanda suka yi school suka samu aiki suke yi kadan ne akwai wayanda suka yi school sewa ba su samu aiki yi ba suna tafiya so wannan ne na gani bari in bar school ya samu miji yayi aure wannan ne bari in bar school asonce gida aiki yi amma yawanci mu yanzu ne suna samun waye suna zuwa suna koyan aikin hannunsu amma kadan ne kadan kawai wanda suke yin 100% ne baka samu 5% da suke wasu ke koyan aikin hannunsu don ilimi bude ido ne kin gan kin kika ilimin makaranta laila da duniyan ki amma ilimin school duniya kadan ne amfani mu muci shi duniya
ilimi mata ya koma baya saboda masalolin da kuka bayyana ga yanzu ya zamu yi mu samu
wanga abin da kika tambaya ya fito ga mu iyaye to mu duba yon dai masu saulare suna ji yaran mu dake taso wannan tun gida mu buna ba su ilimi gargajiya da iyaye mu da ilimin musulunci da aka rene mu da shi muna renon yaran nan tun gida kuma ankalin mu na kansu makaranta ko da sun je su ku yaro ya gane kaman kaza ko kaza
karfafawa iyaye mata guyuwa wurin sa yaran su
kuna da amfani don mu ma mun ga amfanin su
Daya daga cikin fannonin da mata suka yi fice a jamhuriyar Niger shine fannin waƙoƙi da wasannin kwaikwayo sana'a da ke cin kasuwa tsakanin kowane jinsi da kuma kowane bangare na duniya idan kika je jamhuriyar Niger kika nemi sanin sunayen waɗanda suka yi fice a wannan fanni daya daga cikin sunayen farko da za a ambata shine sunan Rashida da ake yi wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka To mun kuma dace Rashida ta bakunci shirin kallabi wannan makon.
Ina nan a Zandar nake kuma aiki na ina harkar waka 2010 na fara waka.
Kana da kike fara waka?
To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi Haske M Muhammad Kalami sunan shi. Haske M ake ce mishi kullu ina ganin shi a tele da wata ƴar uwa ta yalla sunanta tana zuwa wurin shi nace ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka nace a wurin wannan naku nake sa in je in gani nace abin ni dai ina burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leka ba su sanin ma ta hiyata ke dai inda Allah dai yace zaka ci abinci sai kai a hankali wutar yace ke ba kuwa biki zan waki waka nace waka iyawa ne yace haka nan ma zo a gwada ai kuwa da yake koyo ki zo ki waka sai nayi wata ya gwada mini wani kidi in yi waka sama sai nayi eh mai suna kamar matso kaga taku na Rashida wanda waka ita ce na fara yi
kenan dai ta da waka soyayya
da ita nayi fara har suka so su sa mini Rashida taku kamar Rashida taku ce to yanzu dai da na koma waka siyasa sai na bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na koma Rashida alfarin waka
to kuma daga nan waso kuma sai yaya akai halki kan har waka
to wallahi daga nan dai a hankali yana sa ni amshi duk wanda yazo yace ga bakuwa ta ita za ta yi mana amshi ya riga ce akai ki tsoro waka ita anan dai na fara gaskiya shi ya fara koya mini yanda ake fizibwa ina amshi kai shi ma muke wakokin soyayya da shi muka yi album daga Allah muka hada film mun yi jinni mun yi san masa wani mun yi Malika da Khalifa mun yi harkokin film
fina-finai
muna harkokin fina-finai mun yi su wannan namu ne na kamfanin mu kuma duk wanda yazo ina mishi amshi dai haka na kware daga amshin waka haka na koyi yanda yana hana fara ta ta kaina
to da kika fara taki ta kanki ke kike rubutawa da kanki ke kirera kayanki ko koya ne
eh akwai wanda nake rubuta da kaina amma dai yawanci waƙoƙin tare da ubannin gidana muke yi dai yawanci wata ran din ni ban da madama sai in ce ina son fuska haka kaza ina sa ai min waka kuma amma wasu ni nake rubuta kayana musamman ma na soyayya na harkar siyasa sarai ana kama mini sama wasu ma yi mini ne ake waƙoƙin siyasa
to daga nan kamar su waƙoƙin kamar da na kina yin na nanaye da na soyayya ko kuma a
duka ina yin waƙoƙin nanaye har da na talla haka na kamfanin naka da na siyasa duka kowane yi nake a yanzu amma ni har kamar siyasar na hiba ƙarhi amma kuma kowane kin bambari ba ina nan ina yi
to kamar da yaushe ne kika koma waƙar siyasa
waƙar siyasa gaskiya ƙarhinta a zamanin shugaban ƙasa Bazoum Muhammad da na bi shi muka kamfai anan ne dai na goge bisa harkar waka siyasa nake bin shi tun 2018 anan ne dai harkar waka siyasa na ba ta ƙarhi har zuwa yanzu dai ƙarhi na akan harkar waƙoƙin siyasa ne
to kamar ita waƙar ta siyasa akwai wani da ya dora ki akan hanya ko kuma a ke ce kawai kika shirya abinki
wallahi kawai ni ce na shirya abuna nayi kuma da zamanin ada nayi waƙoƙin Muhammad Isu Sabdade ban ba su ƙarfi ba sosai saboda ban saba ba da siyasa ƙwarai
a lokacin
can zamanin eh saba ne ban ƙware ba nayi mishi waka sai ban ba ba abun dandalin ya hijira jayata saboda harkar dandalin na ya hijira jayata harkar fina-finai sai hijira jayata ai yanzu dai ne zamanin Bazoum Muhammad sosai yanzu dai kawai eh na kware bisa harkar waƙoƙin siyasa ni na hijin dadi ma a ce in yi su
to kamar kina iya gaya mana waƙoƙi wancan na soyayya kamar guda nawa kika yi ko kuma wacce ce kuma bakan da ne yake
to waƙoƙin siyasa gaskiya wai waƙoƙin soyayya wallahi ni ban san ba iya adadin su saboda tare da Madu ne muke Madu Haske M tare da shi ne muke waƙoƙin soyayya tunda kamfanin shi ne kullun shi tare da ni da shi ne muke da yawanci kuma wasu in sun zo amshi ne nake musu waƙoƙi in nace muke akwai 200 ma a aje na soyayya ba a ce a'a saboda studio nashi ne ko da yaushe yana da yancin kuma yana da dama lokacin nan ba wani aiki sosai bake da kai kawai aikin dai shine muka sa gaba harkar waƙoƙin soyayya muna da su sosai to akwai wanda suka burge ni akwai wani waka a cikin wani album da muka yi daga Allah ne wannan waka gaskiya tana burge ni
komai ya fara ba
madalla kallabi mawaka jamhuriyar Niger Rashida Alfaharin mawaka rufe shirin da batun kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Ni'ima Idris ta babban asibitin dake birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata akan illar kaciyar mata
wannan abun gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wanda aka yi ma dan abun yana tayar da hankali amma dai su ma masu da muka bincika wai suna yi ne don a kare ɗaya mace daga zama tana san namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta kota ne maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi take gani kuma wanda akai ma din gaskiya akan takaita musu rayuwar su a matsayin su na mata kuma musamman haƙin su na ɗan adam na rayuwa na jin dadi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren wanda akai ma din da wayen su su zama na suna jin tsoron aure ma musamman wanda ba a yi din sai gabda yarinyar ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta
suna na Rashida abinda na ni dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje daya ba sa ci ban tabbatar da cewa akwai wani muhimmanci dake tare da shi ba yayi affecting waɗansu a zamantakewar auren su saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin dadi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga yayi wani tasiri akan su ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata ka
wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu haska fitila kan ci gaban da mata ke badawa a harkokin aikin gwamnati a kasar Kamaru da kuma wannan batu na neman kaso 35 cikin 100 da mata ke nema a Najeriya sai kuma batun kiwon lafiya da ya shafi mata kada ku bari a ba ku labari kamar kullum ke ma uwar gida za ki iya kasancewa a cikin wannan shirin idan kina da sha'awa sai ki aiko da sako zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hawwa Umar da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana, Tamar Abari a Damagaram jamhuriyar Niger da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da wannan makon. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.